نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana ranar juma'a ce wadda ta daidai da 21 ga watan juma'a saniya hijira na da shekara 1431 daidai da 4 ga watan june shekara ta 2010 wannan shine kaset na 4 daga cikin jeren karatuttukan littafin al-mi'an nisawiyya min al-ahadith an-nabawiyya jam'u i'dad al-sheikh salih ibn abdullah al-assaf Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi mun yi karatu a inda har muka kai hadisi na 15 ko 14 ko a yanzu za mu tashi akan hadisi na 15 insha Allah ta'ala mala asaf yace al-hadith al-khamis 10 hadisi na 15 عن عبد الله بن عمر قال كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد فقيل لها لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار قالت وما يمنعه أن يمنعني قال يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله متفق عليه idan ba amanta ba dama hadisin da muka karanta na baya wato hadisi na 14 hadisin Abdullah dan Umar wanda Bukhari ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idza sta'adhanat imra'atu ahadikum fala yamna'aha idan mata daya daga cikin ku ta nemi izini wato izinin zuwa masallaci kada ya hana ta wannan hadisin ya nuna ashe mata suna zuwa masallaci a musulunci wannan daidai ne shari'a ce amma zuwa masallacin yana da ka'idoji ka'idar farko shine ta nemi izini ka'ida ta biyu shine sai mijin ya bata izini shi an hana shi ya ainihin hana ta ita kuma an hana ta ta fita sai ta nemi izini dokar kenan daga cikin ka'idojin dokar idan za ta fita sai ta ainihin wato kiyaye wasu ka'idoji waɗanda nake fatan insha Allah ta'ala zan yi amfani da wannan dama in zayyana muku su kamar haka insha Allah littafin da ke hannuna littafin jilbabul mar'atul muslima fil kitabi was sunna ta'alif Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmatullahi alayhi a cikin wannan littafin malamin ya kawo ka'idojin da sai mace ta cika su sannan za ta fita zuwa masallaci ne zuwa asibiti ne ziyara iyaye ne wani aiki ne na alkhairi za ta tafi da'awa ko ina ne ya kamata je hatta waɗanda suke zuwa makaranta sai ku kiyaye malam yace idan muka bibiye ayoyin alqur'ani da kuma irin sunna ta hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da maganganun sahabbai da tabi'ai da ayyukansu za mu gane cewa mace idan za ta fita daga gidanta zuwa wani wuri wanda shari'ar musulunci ta yadda da wurin to sai ainihin ta kiyaye waɗannan ka'idojin daga cikin waɗannan ka'idojin shine za ta suturta jikinta baki daya kar ta sake ta bayyana wani ado nata sai abinda Allah madaukakin sarki ya amince ya bayyana to waɗannan sharuɗa da malamai suka bibiya sai su gano su ga su guda takwas ne jama'a sai kowace ta saurara sharadin farko shine isti'abu jami'il badni illa mastuthniya game dukkanin jiki baki daya sai dai wuraren da aka yi togaciya kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa wala yubidina zinatahunna illa ma zahara minha kada mata su bayyana adan su da gangan sai abin da ya bayyana mana daga abin da yafi karfin ta shine ta sanya adonta ta kawo hijabin ta ko khimarin ta ko jilbabin ta tasa to shikenan tana cikin tafiya sai iska ta daga hancin hijabin ta sai aka hangileshin da ta sa ko atamfarta da ta sa ko aka hangi ainihin zobenta a halin ba ita ce ta bayyana ba, amma mace ta sanya ainihin hannun taguwar da zai zama iya wuyan hannu, sai kuma ta kawo zabba sai ta zuba a yatsunta, tana tafi ana ganin waɗannan yatsuna ta tare da wannan ado na zobe, wannan haramun ne. Mata sai a kiyaye, domin ya ce wala yubidina zinatahunna, kar su bayyana adansu. To anan ta bayyana, ko kuma mace ta kawo leshi ta sa a matsayin zani, sai ta kawo hijabin da bai wuce yadi biyu da rabi ko yadi uku ba sai ta sa, sai zama shi leshin shi hijabin ya taso ne daga sama ya rufe zuwa kwankwasanta ko kuma gwiwarta, amma sauran fa ana ganin leshi. Leshin nan ado ne ko ba ado ba? Ado ne, haramun ne. Ko kuma mace ta sanya burki ɗaya ɗan hijabi tun daga sama ya kawo har ƙasa, sai dai bai gama dira ƙasa ba, sai zama ga ƙanƙareren takalmi ta sa na ado, wannan takalmi sai ya zama wannan hijabi ko khimari ko mayafi bai lullube shi gaba ɗaya ba, ta bayyana adanta, don haka ta aikata haramun. To daga cikin abubuwan da aka yi togaciya shine hadisin da ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, duk wani cece kuce da wani jayiya da aka yi, jayiya ce wadda ba ta da ainihin mahanga a cikin nazari na shari'ar musulunci. Hadisin Sayyidina Asma, Allah ya ƙara mata yarda. Wannan hadisi ne mafi ƙarancin martabar da za a bashi shine hadisi hasanun. Wannan hadisi ne Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake bayyana cewa idan mace ta kai balaga, to ya ake gane mace ta balaga? Ba sai mace ta fara haila ake gane ta balaga ba. Ana gane mace ta fara ta balaga yayin da nono ya fara tsuro mata a kirjinta, ko bata fara al'ada ba. Ya kamata ku gane wannan. Ma'ana alamomi da ke nuna balagar ƴa mace suna da yawa, kamar yadda alamomin da ke nuna balagar ɗa namiji suna da yawa. Saboda haka dukkan matar da ta balaga, to bai halatta a ga komai nata ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna sai dai fuskarta da tafukan hannayenta. Wannan fuska da tafukan hannaye ana nufin in suna nan tsiraitattu daga ado, amma in an kawo wani abu an shafa, ko an kawo wani abu an makala, ko makamantan haka, to bai halatta fuskar ma a gani ba, bai halatta ta bayyana ta ba. Dan haka wannan togaciya da malam ya ce isti'abu jami'il badani illa mastuthniya, sai abubuwan da aka togace, waɗannan su ne abubuwan da aka yi togaciya a kai. A nan barin yi amfani da wannan damar in yi kira zuwa ga mata, musamman waɗanda suke ganin 'yan boko ne ko 'yan zamani ne, ma'ana tun da sun amsa kiran za su sanya hijabi, amma sai suke ganin wai sanya wannan burki ɗaya ɗan hijabi kuma ƙauyanci ne. Don haka ta yadda ta sanya doguwar riga, amma sai a kawo wani ainihin wato maƙala na a wuya, iyakacin inda yake maƙalewa a wuya bai halatta ba, domin ai lokacin da ta sanya wannan riga ana ganin tudun nononta daga gaba, sannan in tana tafiya ana ganin yadda kusuroyin jikinta suke motsawa, wannan haramun ne, bai halatta ba. Don haka wajibi ne bayan ta kawo rigar ta sa, sai kuma ta kawo wannan hijabi ta sanya wanda zai lullube dukkanin jikinta, kamar yadda Allah madaukakin sarki ke cewa wa qul lil mu'minati ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihinna, ya kai wannan annabi mai girma da daraja, ka fada wa matanka da ƴaƴanka da matan mu'minai baki ɗayan su kenan da ƴaƴansu, idan suka tayi su saki hijabin su, su saki jilbabin su, wannan shine alkhairi gare su. To wannan ka'ida dole ne a kiyaye ta jama'a. Saboda haka wannan ɗan hijabi da ake makalawa ya kamata a tsaya a yi nazari a kan shi, bai halatta ba. Bari mu ba da wata shawara a bisa tsari namu na ahlus sunna wanda ya kamata mu lura da shi dangane da mata masu zuwa karantarwa. Ana kawo kukan cewa idan malama ta ce za ta sanya katoton hijabi ta je gaban yara, za ta rinka yin bokoko tana kare ainihin allo. Na'am, me yasa ahlus sunna ba za mu tsaya mu yi tsari ba? Yaran mu mata ya zama mata ne za su karantar da su, maza ya zama maza ne za su karantar da su. A wannan tsari in ya zama zallan waɗannan azuzuwa ko wannan aji mata ne, kuma mace ce za ta karantar da su, idan ta zo karantar da su menene laifi ma in ta cire hijabin ta tsaya daga doguwar riga sai ɗan kwali, tana cikin aji ne.
Allahumma sai in akwai wani muharrami da zai laikoi ganta ko ya gilma ya ganta. In ba haka ba yara ne mata ga sunan ƴaƴan musulmi suka taru. Wannan ƴan shekara 5 wannan ƴan shekara 6 kuma kamantan haka. Ko kuma ƴan secondary ne mata. Wannan gyara da ake cewa za a yi jama'a gyara ne wanda za a tashi a faɗa kuma a tashi a tsara yadda za a yi aikin a aikace. Ba magana ce da za a yi ta surutu ba. Lallai ne in an tashi sai a ware ga yadda tsarin zai kasance, ga yadda wannan tsarin zai kasance. To amma mace ce ƴar shekara 25 an sa ta taje ta karantar a secondary JSS3 ko SS2 yara ne samari duk sun balaga kuma ta tsaya za ta karantar da su. Ko da hijabin jikinta kokarin da suke so suke su ga wata kusurwa ta jikinta ta kada saboda su a wannan lokaci ba karatu ba har addini in ba tarbiya suka samu ba bata da muhimmanci gare su kamar su kalli tsiraicin mace. Dan haka ya kamata ku tsaya ku fahimci wannan kadiyya da kyau. Dole ne mace ta rufe jikinta gaba ɗaya in za ta fita. Sannan saniyan Allah ya kuna zinatan fi nafsihi. Wannan tufafin da za ta sa kada ya zama ado ne shi da kanshi. Kun ga kenan yanzu hijabin atamfa ko hijabin leshi ko wannan hijabi na ƴan Indonesia da ake yin farin hijabi sai a bi a ci bakin shi da leshi. Duk wannan ya kasance ado ne shi da kanshi. To bai halatta a sa shi dan a fita ba. Kenan yanzu duk wani yadi sai ku duba hatta plan yadiddika da kuke sa mara zane din nan. Akwai yadin da in aka sa shi yana zama ado ne, yana sheki, yana rawa, yana kyalkyali, matukar za a kalle shi a matsayin ado, to kada ya kasance ainihin wanda za a sanya shi a fita. Sannan salisan an ya kuna safiqan la yashif. Ya zama wannan yadi yana da ainihin wato kauri wanda yake baya iya bayyana abin da ke karkashin shi. Kai ya zama shara-shara. Gashi dai kin sa shi wadatacce amma kuma ya zama transparent, ya zama shara-shara ana iya hangen cikin jikinki. Bai halatta ba in kika yi hijabi da wannan haramun ne. Ya kamata mata su kiyaye. Rabi'an an yakuna fadfadan ghayra dayyiq. Ya zama kuma yana da fadi, yana da fadi ba wanda yake tsukakke ba. Na kan an gwada fadin rigarki ta kasance inci 30 sai ya sa miki inci 50 a ƙara 20 dama a ƙara 20 hagu yadda duk yadda zaki tafiya jikinki ya kada ba za a ga kadawa kusurwoyin jikinki a ciki ba. Ya zama yana da fadi hijabi ya zama bangajejen hijabi. Sannan khamisan na biyar Allah ya kuna mubakharan kar ya zama an sa mai turare. Shi wannan hijabi kai ya zama an sa mai turare irin turaren nan da ake sawa na ainihin turarawa da hayaki. Mutayyaban kai ya zama an sa mai turaren kanshi kuma a jikin shi. Sannan sadisan na shida Allah yushbiha libasar rijal. Kada ya kama da tufafin maza. Kada a kalli kusurwoyin yadda ɗinkin yake a ce ai wannan irin taguwar da kika sa ta maza ce. Ai wannan irin yadin na maza ne. Kar ya kasance haka. Sannan sabi'an na bakwai Allah yushbiha libasal kafirat. Kada ya kama da kayan kafirai. Ku kiyaye wannan. Kada ya yi kama da kayan kafirai. Don haka hatta mata da suke sha'awar sanya kaya irin na gayu sai ku yi tunanin kar ya kasance ya yi kama da irin kayan kafirai. Ya zama tsarin shi irin tsari ne na kaya na wanda in an duba za a ce wannan mace ce musulma ke sawa, wannan mace ce mai mutunci take sawa. Sannan saminan na takwas Allah ya kuna libasa shuhura. Kai ya zama tufafin kecaraini. Kai ya zama kuma tufafin kaskanci. Abinda ake nufi da tufafin kecaraini shine ya zama yadinki na hijabi guda ɗaya zai biya sadakin duk matan ajinku. Zai sai hijaban duk da matan garin suka sa yadi ɗaya saboda ke ce matar gwamna ko matar minista ko matar shugaban ƙasa ko ke ce wacece mana wannan tufafi ya zama saubu shuhura na neman a shahara da shi. To daga cikin saubu shuhura kuma kina da halin ki sanya tufafi daidai da matsayinki da darajarki wadda shari'a ta yadda da shi. sai kuma ki je ki dibo wani tsoho haka ki samu wani zanin gado ki hada da wani tsohon labule da wata tsohuwar atamfa nan duki ganganda dan a ce ke mai tsoron Allah ce ma'ana kina sannan kuma ya zama addressed gare ki ya zama kin shahara da haka to kar ya kasance haka to kun ga mata sai ku tsaya ku yi nazari ba FCE ba ko jami'a zaki je ko polytechnic ko ina zaki je sai hijabi ya cika waɗannan sharuɗa idan bai cika waɗannan sharuɗa ba to haramun ne ki fita zuwa wannan wurin da zaki je naka sai ku kiyaye mata kuma babu wata jami'a da zaki je karatu ki wannan shigar a ce miki wai bai halatta ba ba za ki tsaya kuma ki kare ƴancin ki ba saboda yana daga cikin abin da shari'ar musulunci ta wajabta miki a matsayin ki na musulma kuma babu wata doka da za a yi ta wadda za ta yi karo da dokar Allah wadda za a amince da ita ko misqala zarratin sai ku kiyaye na karanto wannan ne kamar yadda nace daga littafin Jilbabul Mar'atul Muslima to waɗannan suna daga cikin abubuwan da ake dubawa sannan ana duba inda mata ke tafiya misali Shehu Usmanu Danfodiyo a cikin littafin Wasiqatul Ikhwan yace ku hana matanku zuwa gidan suna da gidan biki gidan suna da gidan biki dan fodiyo yace a hana mata zuwa me yasa saboda barnace barnace dake ciki sannan kasuwa kasuwa ba wai ga mata ba hatta ga maza annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana cewa in zaka iya ka zama kai ne na karshen shiga kasuwa ka zama kai ne na karshen shigarta ka zama kai ne na farkon kuma fita daga gareta kowa sai ya gama zuwa kai ka zo sannan kafin kowa ya fara tashi kai ka riga kowa tashi saboda annabi ya kira ta da daba ta shedan sallallahu alaihi wa alihi wasallama dan haka sai a kiyaye to akwai wasu wurare kuma da cudanin maza da mata kin samu kanki mijinki ya miki izini zaki yi jami'a ba wai dan ki nuna ke kanki ya waye ba dan a aji a ce ake baki da tsaurin ra'ayin addini ki je ki cusa kanki cikin arna mata waɗanda suke bayyana tsiraicinsu bai halatta ba ki ainihin cusa kanki sai ki samu wuri mai mutunci ki zauna balle ki je ki zauna tsakanin mazaje wai ke kawai dan a ce a ai ita wannan kanta ya waye har sai ki ji kina cewa ke kamar ke ba musulma ba ke kamar ke ba arewa ba ke dai kanki ya waye suna yaban ki duk wanda kuka ji arna su ne mai wannan yaban to ya gama lalacewa ne Allah madaukakin sarki ya kiyaye saboda haka kun ji hadisin farko shine hadisin da muka kwana akai makon da ya gabata hadisin Abdullahi dan Umar dan Khattabi Allah ya kara musu yarda a inda yake cewa idhasta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace idhasta adhanat imra'atu ahadikum fala yamna'aha idan matar daya daga cikin ku ta nemi izini zuwa masallaci kada ya hana ta a lokacin da yake wa'azi yana fadin wannan hadisi akwai wani dana shi wanda yake sai ya dubi irin yadda al'amarin mata ya lalace sai hankalin shi ya tashi sai ya ce wallahi sai mun hana su bayan sun yi kaza ya ce mishi aqulu laqa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa taqulu kaza ina ce maka annabi ya ce kaza kana cewa kaza a cikin riwayar wannan hadisin da Imamu Ahmad yayi aka ce sai da ya tsine wa dan nashi albarka so uku sunan dan nashi Bilal ya tsine mai albarka so uku kuma ya ce ba zai sake magana da shi ba kuma har suka mutu baya magana da shi haka malaman farko suke daga cikin sahabbai da tabi'ai inda sunna ce ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to in ma ka bi ko kuma shikenan a rabu da kai sahabi ne yaga dan kanwashi ko dan yashi yana wasa irin na da tsakuwa yana harba tsakuwa yana dalla ta tsakanin yatsun shi guda biyu ba susa kenan sai ya ce mishi ka bari annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana ya ce innaha la taqtulu saydan walakin tafqa'u aynan ba ta kashe dabbar farauta haka da zaka sa tsakuwa tsakanin yatsa da yatsa kana dallawa ita ba za ta kashe maka dabba farauta balle ka ce farauta kake sai dai in ka zo kana irin wannan wasan wani dan uwanka ya zo pap sai ka buge mishi ido ka cuce shi dan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ka bari ka ji ko yaro ya ce to can sai ya sake daukan tsakuwa shigantaka ce banganci ne mantawa yayi gafala yayi sai dai ya sake daukan tsakuwa sai ya sake dallawa wannan sahabi ya ce ina ce maka manzo Allah ya hana kana sake yi ba ni sake magana da kai haka suka zauna shi ma bai sake magana da shi ba, danyen shi ne ko dan kanwar shi. Saboda haka Abdullahi dan Umar ya la'anci wannan dan nashi so uku, kuma ya ce ba zai sake magana da shi, kuma ba su sake magana da shi. As-sayyida Aisha Allah ya kara mata yarda da ta ga yadda mata suka canza a zamaninta, sai ta ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da ya riski irin waɗannan abubuwan da kuka kawo yanzu wajen fita masallaci, da ya hana ku kamar yadda aka hana bani Isra'ila, matan bani Isra'ila. Mai riwayan hadisi ainihin wato Sa'id yake cewa ainihin Amra almajira Aisha an hana matan bani Isra'ila ne, aka ce eh, matan bani Isra'ila suwa na zuwa masallaci, sai suka fara sa takalmi dagogwarago, aka fara ado, masallaci ya zama wurin kuma kecirayi, to sai aka hana su. To amma mu ba a hana ba, kuma Allah madaukakin sarki ya san menene zai faru. Tunda bai hana ba, babu wanda ya isa ya hana har abada, sai dai a yi ta tarbiyyar mata ana nuna musu menene ya kamata. To daga cikin abubuwan da har yanzu matan suke su ne abubuwan da ne ishara a baya. Lallai mata yanzu suna zuwa sallar Idi, sallar Juma'a, salawatul khams, Allah ya sa albarka, amma me ke faruwa musamman ranar sallah? Sai a sa leshin nan na sallah na 60,000 ko 70,000. Sai kuma a kawo hijabi dan gajere sai a sa. Sannan a kawo takalmi dagogwarago mai dunduniya a sa, ana tafiya yana kyamas kyamas. Sannan ka'ida ta gaba ba a bin gefen hanya. A cikin hadisi Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana cewa laysa lin-nisa'i wastat tariq. Tsakiyar hanya bai halatta wa mata ba. Gefe mata za su rinka bi. Matan sahabbai sukan bi gefen hanya har tsakuwa da ke makala jikin bango tana ainihin kama hijabansu. Yanzu mata ko makaranta suka taso sai su banga-banga, an ka zo kai ta musu ham da mota ko da babur. Wasu sai kai kansu tukuna za su gane eh da gaske kake yi. Amma bai halatta ba. Bai halatta kuna tafiya makaranta ko kuna dawowa ko asibiti kuma kuna ta hirarraki ba. Na fata an gane, dole ne ku tsaya ku kiyaye waɗannan. Domin mutunci ne kuka samu, Allah ya saukar da dokoki ya kare mutuncinku. Kafin wannan zamanin, wato zamanin jahiliya da Qur'ani bai sauka ba, babu abar banza irin mace ko gado ba a bata sai a ce mai amfaninta, Allah ma ya san da ita ne. Dokoki da suka sauka har a cikin Al-Qur'ani aka samu suratul Nisa'i, ba a samu suratul Rijali ba. Ga suratu Maryam, duk wannan dan a tunasar da matsayin da mata suke da shi a cikin addinin musulunci. To me ya kamata? Waɗannan dokokin wajibi ne ku kiyaye su. A cikin wannan hadisin da muke karantawa shine hadisi na 15, mala yace an Abdullah ibn Umar radiyallahu anhum anhuma qala kanat imra'atun li Umara tashhadu salata subhi wal isha. Wata mata ta Umar ta kasance tana halartar sallar Isha da kuma sallar ainihin Asuba. A cikin ruwayoyin wannan hadisi da Ibn Hajar ya kawo cikin Fathul Bari aka ce sunanta Atika, malama ce daga cikin malamai mata na sahabbai, matar Sayyidina Umar ce, tana zuwa sallar Asuba da sallar Isha fil jama'a, a cikin jama'a, kuma fil masjidi a masallaci. To anan kayyade cewa tana zuwa sallar Asuba da sallar Isha dalili ne akan lokuta mafi hadari ma kenan. Shine za ta fita karfe 5 na asuba ta je masallaci. Za ta fita karfe 8 na dare tana masallaci ko karfe 9. Amma kuma Sayyidina Umar yana ji yana gani tana zuwa din. Faqila laha, sai aka ce da ita. A cikin wata riwaya faqala laha Umar, sai Umar mijinta ya ce da ita lima takhrujina, me yasa kike fita masallaci? Wa qad ta'lamina anna Umar yakrahu dhalika wa yaghar. A halin kin san cewa Umar yana kyamar haka kuma yana kishin wannan abun. Me yasa mijinki baya so kuma yana kishi? Qalat, sai ta ce wa ma yamna'uhu an yanhani. Me ya hana Umar? Me ke hana shi ya hana ni fita tunda baya so? Yo ba sai ya hana ba? qala sai yace yamna'uhu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama da yace la tamna'u ima Allahi masajidallahi kar ku hana bayin Allah mata fita masallatan Allah wannan magana ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama doka ce ita ta hana Umar ya hana ki aka ce har ran da aka yanki sayyidina Umar cikin masallaci tana nan a masallacin da asuba to wannan hadisin yana tabbatar mana da cewa na'am mata suna da yancin su yi addini a bisa yadda Allah da manzon shi ya saukar kuma mata suna da yancin su samu ilimi yadda yake in an nemi a yi musu kama kariya a cikin addini suna da nassoshi waɗanda za su dogara da su sannan wannan kuma yana nuna diyar da kake kishi da diyar da zafin addini ya kai maka da diyar da kake kyama in aka ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce kaza shikenan ba abin da ya rage sai bi wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama biyayya wajibi ne kuma shari'a ce kuma haske ne wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda di ya kwazo wajen bin dokar Allah yayi kwazo wajen tsayawa akan abin da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya zo da shi zai samu shari'a zuwa ga ainihin dukkan tafarkin da Allah madaukakin sarki yakewa musulmi fatan ya kasance wannan hadisi mala yace muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka ruwaito shi to kun ga waɗannan hadisan in kuka duba kai tsaye sun shafi mata to menene ya faru yanzu mata ba sa zuwa sallar jami'i ne babu wani dalili illa ɗayan abubuwa guda biyu imma al'ada da jahilci imma rashin sanin ko kuma rashin son aiki da sunna son zuciya waɗannan abubuwan suna da bambanci al'ada shine dukkan mu an haife mu ne mun tashi mun ga mata a ƙasar nan ba sa zuwa masallaci to shikenan sai mutane sai suka ci gaba akan abin da suka samu iyaye akai sun zama ƴan inna